sashen Hausa na murar Amurka VOA ke muku magana daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Kuma a koyaushe za a iya sauraron mu a yanar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Hakanan za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a da Dalon a jamhuriyar Nijar, sai Alpha Radio a Kumasi, Ghana. Masaro, barkamu da wannan lokaci, kuma barkamu da dawowa shirin na musamman daga nan Abuja, da ni Umar Faruku Musa zan gabatar. Shirin zai na kunshe da rahoto kan tallafi da Amurka ta bai wa kasar Nijar domin yaki da cutar nan ta coronavirus. Sai kuma Kaduna aka samu almajirai da aka dawo da su jihar dauke da cutar coronavirus. Jihar Nasarawa kuma an damke wata mata da ake zargin kashe mijinta. Muna nan kuma da shirin tubalin tsaro kamar yadda aka saba, sai kuma mu kammala da darussan Ramadan. Amma duk kafin waɗannan, ku saurari labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Mutum miliyan 44 za su iya harbuwa da cutar coronavirus, sannan wasu 190,000 za su iya mutuwa sanadiyar cutar ta COVID-19 a Afirka, a cewar hukumar lafiya ta duniya WHO. Wani sabon rahoto da hukumar ta fitar ya duba kasashen nahiyar 47, inda ya nuni da cewa duk da adadin masu kamuwa da cutar ta COVID-19 zai rika bayyana ne a hankali kasa da yadda aka gani a sauran sassan duniya, akwai yiwuwar cutar ta ci gaba da yaduwa a wasu wuraren waɗanda za su zama matattarar cutar a nahiyar. Shugabar hukumar ta WHO mai kula da yankin nahiyar Afirka, Dr. Mashidiso Moweti, ta ce muddin gwamnatoci ba su ɗauki matakan da suka dace ba, akwai yiwuwar cutar ta kwashe tsawon shekaru a nahiyar. Saboda haka a cewarta, akwai buƙatar a ƙara ƙaimi wajen yin gwajin cutar da bin diddiginta da keɓe waɗanda suka kamu da ita da kuma ba su magani. Hukumar da ke kula da ayyukan jin ƙai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan watanni ne suka rage kafin mafi akasarin ƙasashen da za su fi galabaita sanadiyar cutar coronavirus su fuskanci ƙololin raɗaɗin cutar. Amma kuma gabanin hakan, ƙasashen har sun fara tagayyara saboda rashin samun kuɗaɗen shiga da kuma barazanar ƙarancin abinci. Sanadiyar hakan, majalisar ta faɗaɗa ƙoƙon baranta da neman biliyoyin daloli, inda ta ce ana buƙatar ƙarin kuɗaɗe domin a ceci rayukan miliyoyin mutane tare da daƙile yaɗuwar cutar a waɗannan ƙasashen da ke da rauni. Babban sakataren majalisar Antonio Guterres ne ya bujiro da wannan batu a jiya Alhamis, yayin wani sakon bidiyo da ya aiki, inda ya ce an samu sama da $1 billion daga gidauniyar neman tallafin $2 billion da majalisar ta nema a ranar 25 ga watan Maris. Ya kuma ƙara da cewa a yanzu suna buƙatar $6.7 billion domin a kare rayukan miliyoyin mutane a kuma daƙile yaduwar cutar ta COVID-19 a sassan duniya. Ita dai majalisar ɗinkin duniya ta sha nana ta gargaɗin cewa idan aka bari cutar ta COVID-19 ta wujujjuga ƙasashe matalauta, to a kunda sanin cewa sauran sassan duniya za su ci gaba da kasancewa cikin babbar barazana. Shugaban hukumar kula da ayyukan jin ƙai Mark Lowcock ya kuma ce duk da cewa ƙasashe masu tasowa ba za su fuskanci ƙololuwar ɓullar cutar a yankunan su ba cikin watanni 3-6 masu zuwa, amma tuni sun fara tagayyara daga rashin ayyukan yi da na kuɗaɗen shiga. Fadar gwamnatin Amurka ta White House na shirin ƙaddamar da wani sabon tsarin yi wa ma'aikatan fadar gwajin cutar COVID-19 a kullum maimakon a mako-mako da ake yi. Matakin na zuwa ne bayan da wani daga cikin ma'aikatan da ke hidimar zubawa shugaba Donald Trump abinci ya kamu da rashin lafiya, aka kuma gwada shi aka gano yana ɗauke da cutar. Yayin da yake ganawa da manema labarai a ofishinsa na Oval a jiya Alhamis, shugaba Trump ya ce bai yi wata mu'amala ta azo a gani ba da mutumin, yana mai cewa washegari da kuma jiya Alhamis ɗin an gwada shi. Trump, wanda ya kwatanta lamarin a matsayin bambara kwai, ya ƙara da cewa masu hidimar zuba mai abinci da sauran ma'aikatan fadar duk sukan sa takunkumin rufe fuska da hanci a kowane lokaci. Yayin kuma da yake amsa tambayar wani ɗan jarida, shugaban na Amurka ya ce mai ɗakinsa Melania da ɗansa Baron duk suna cikin ƙoshin lafiya. Shi ma mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ya faɗa manema labarai a jiya Alhamis ɗin cewa daga yanzu a kullum za a riƙa gwada su da shi da shugaba Trump. A Zimbabwe, matakan hana zirga-zirga da hukumomin ƙasar suka ɗauka sanadiyar cutar ta COVID-19 waɗanda suka sa aka rufa kasuwanni sun sa jama'ar ƙasar da dama cikin ƙangin rashin aikin yi da kuma samun abinci. Wani rahoto da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar a wannan mako ya yi zargin ana hana wasu jama'ar ƙasar abincin tallafi saboda ba sa goyon bayan jam'iyyar Zani PF mai mulki. Wani mutum da ke zaune a yankin da ake kira Murewa da ke da nisan kilomita 100 daga Harare babban birnin ƙasar wanda kuma ya nemi a saka sunansa da Peter ya faɗa wa muryar Amurka cewa ana mayar da magoya bayan jam'iyyun adawa saniyar ware. Yace shugabannin yankin 'yan jam'iyyar Zani PF ne duk wanda ba ɗan jam'iyyar ba ne ba a bashi tallafin abincin. Sukan ce mana mu je jam'iyyun da muke mara baya su ba mu. To sai dai ƙaramin ministan yaɗa labarai a ƙasar ta Zimbabwe Energy Mutudi ya musanta wannan zargi. Yace duk labaran ba su da ƙarshen gaskiya. San ba mu yi na'am da su ba. Muna raba abincin ne ga kowane ɗan ƙasa da ya cancanci a bashi. Kasuwar hannayen jari a Amurka ta ƙara murmurewa yayin da masu saka hannayen jarin suka nuna alamun samun ƙwarin gwiwa kan farfadowar tattalin arzikin ƙasar. Kasuwar Dow Jones, S&P 500 da kuma Nasdaq sun ƙaru da kashi ɗaya a lokacin da aka rufe kasuwar a jiya Alhamis.
Madalla, kai tsaye za mu shiga jamhuriyar Nijar domin kawo muku wannan rahoto da aka bayyana tallafin da kafar Amurka ta bada na dala Amurka miliyan 15 domin tallafawa kafar Nijar din gurin yakin da cutar nan ta coronavirus. Daga Niamey ta jamhuriyar Nijar ga rahoton Suleiman Muni Barma.
Dubban kyallayen rufe hanci da dubban safar hannu da ɗaruruwan kwalaban sinadarin wanke hannu da miliyan sabulu da ɗaruruwan kwalaban sinadaran tsaftace muhalli ne. Ofishin jakadancin Amurka ya damƙa wa shugabannin sojojin Niger a yayin wani kwalye-kwalyen bikin da aka shirya a asibitin soja da ke birnin Yamai. Wannan wata gudunmuwa ce daga ma'aikatar tsaron Amurka da zumar daƙile yaduwar cutar corona a tsakanin jami'an tsaro, in ji jakadan Amurka Eric P. Whitaker.
Financé par le Département de Défense des États-Unis, le Bureau de coopération en matière de sécurité.
Jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin Amurka a Niger Alhaji Idi Barau yayi ƙarin bayani.
Wannan gudunmuwa ta gwamnatin Amurka a jimilci tsabar kuɗi miliyan 15 na dala Amurka wanda ya tashi kwatankwacin sefa miliyan 30 domin tallafa ma gwamnatin Niger ƙoƙarin da take yi a cikin yaƙi da wannan annoba ta COVID. Wannan wani kaso ne kuka gani? Akwai wani kaso na waɗannan kayayyaki na magunguna a cikin wani babban ɗaki gaya can inda aka tare sauran kayayyakin. Ba da haka tuni gwamnatin Amurka ta ba da tallafi ga sauran sassa daban-daban na al'ummomin Niger.
Da yake karɓar wannan tallafi a madadin shugabannin rundunar mayakan Niger, daraktan sashen kula da kiwon lafiyar askarawan wannan ƙasa, Colonel Ibrahim Adam ya bayyana cewa.
Ce n'est pas la première fois que les États-Unis.
Wannan ba shine karon farko ba da ƙasar ta Amurka ke tallafa rundunar mayakan ƙasar mu a cikin wani mawacin hali. Muna tuni da dimbin taimakon da ƙasar ta Amurka ta ba mu a fannin yaki da cutar sida. Hakan kuma a fannin tsaro, musamman ma kan maganar yaƙi da ta'addanci ta hanyar baiwa sojojin mu horo. Bayanin tallafin kayan yaƙi da ƙasar ta Amurka ta sha taimaka mana da su, irin su motocin nan masu silke samfurin mamba da suka taimaka sosai wajen fatattakar 'yan ta'adda.
Don les engins blindés mamba qui ont permis d'engranger des succès éclatants.
A yayin wannan bikin ba da tallafi, hukumomin Nijar sun jajantawa gwamnatin Amurka saboda mummunar asarar rayukan jama'ar da ƙasar ke fuskanta a yanzu haka sanadiyar annobar COVID-19. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaishe ka Sule. A Kaduna kuma wakilinmu Isa Lawal Ikara ya aiko mana da wannan rahoto da ke bayyana cewar an samu almajirai da aka dawo da su jihar Kaduna dauke da cutar coronavirus.
Kwamishiniyar ma'aikatar mata da walwalar al'umma ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba ta ce sama da almajirai 60 daga cikin almajiran da aka dawo da su an gano sun kamu da cutar corona, kuma ma ba a riga an kammala gwada waɗannan almajirai ba tukuna.
Jihar Kaduna ta karɓi almajirai daga Kano, Plateau, Bauchi, Nasarawa, Gombe.
Sun kai adadin gudanar almajiran da Kaduna ta karɓa yanzu?
Za su kai 865.
Duka almajiran ne ake gwadawa don a gane masu cutar corona?
Dama idan aka ɗauko su akan kebe su wuri daya saboda a yi musu wannan gwaji din. To a cikin yaran Kano din shine gaskiya aka samu su ne suke da corona wajen kusan 60 da wani abu.
Yanzu an riga an gama gwada almajiran da aka dawo muku da su?
A'a, ana nan ana kai.
Dama dai gwamnatin jihar Kaduna ce ta fara maida almajiran da ke jihar zuwa jihohin su na haihuwa. Kuma da daman malaman da ke koyar da irin wannan almajirai a jihar Kaduna sun amince a maida wannan almajirai a wancan lokaci, amma kuma sun ce yanzu dai akwai kuskure a ce za a maida almajiran tunda cutar ta riga ta bayyana a jihohin wannan kasa. Gwani Alaramma Suleiman Idris Mai Zube shine shugaban kungiyar alarammomi masu makarantun tsangayun da ke koyar da almajirai ta jihar Kaduna.
A yanda muke kallon wannan wani abu ne wanda yake akwai sarƙaƙiya a ciki, tunda mu mun yi kafin ma a ce wannan cuta ta shigo jihar Kaduna tun a kudanci, tun ma kafin ta zuwa arewaci. To sai gashi yanzu an waye gari a jihohin da suke akwai, to a lokacin a yanzu ne kuma suke cewa za su rinka kwashe almajiran sama da suna mai da su garuruwan su. Wanda abin da ya kamata a ce tun da har wannan abu ya riga ya shigo, to sai a bar yaran nan a ga cewa har zuwa bayan da Allah zai kawo ƙarshen wannan al'amari, saboda komai zai iya faruwa. Kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu, duk inda annoba ta faru to ba a yadda waɗanda yan garin su fita ba, sannan kar wasu kuma su shigo.
Sai dai kwamishiniyar ma'aikatar mata da walwalar al'umma ta jihar Kaduna Hajji Hafsat Muhammad Baba ta ce dawo da almajiran fa ba wai matsala ce ba.
To kamar wanda aka suka shigo ta barone hanya din, gaskiya yawancin su ɗan kamin jiya mun mai da yara 183 zuwa Kano.
Haji a bakwa fargaban wannan maganar mai da almajirai da karban almajirai ta ƙara yaɗa wannan cuta?
Ba ma wannan fargaba, domin idan ba a je ma an bincika su ba, to kaga wannan cuta ita ce za ta fi yaɗuwa. Kuma idan ba a kwashe yaran nan ba, kana gani yanda suke a matsayi, yanda suke zaune cikin kangwaye nan suke kwana, abinda aka ce na bin ka'idoji wanke hannu, samu kada a matsi juna da sauransu, su yara ina ruwansu. Sannan su kuma malaman sun ɗebo su birjik, wanda su kansu suna ta kansu ne ba sa iya kulawa da su.
Dama dai tun kafin bayyana cutar corona, harkar almajiranci na fuskantar kalubale, musamman dai daga kungiyoyi da kuma gwamnatocin da ke ganin lokaci yayi dai iyaye su tabbatar da ƴaƴan sun zauna gaban iyayensu don yin karatu. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaishe kallon da sauran masu sauraron shirye-shiryen na muryar Amurka.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da umarni a ƙirƙiro asusu guda biyar a bankuna biyar na Najeriya domin miƙa dama ga al'ummar ƙasa wurin ba da gudunmuwa ta bai ɗaya na yaƙi da cutar coronavirus da ke ci gaba da bazuwa a cikin Najeriya. Babban akawu na gwamnatin tarayyar Najeriya Ahmed Idris, wanda shi ne aka miƙa wannan alhakin, ya ƙarin haske dangane da dalilan da ya sa aka tsara wannan tsarin da kuma irin manufofin da gwamnatin ke so ta cimma.
Da ya shigo a cikin wannan tsari wanda yake bayyane kuɗaɗe da suka shigo da kuma suka fita. So za mu bayyana abubuwan da suka shigo na ɓangaren taimako da mutane ɗan ƙasa suke ba ko kamfanoni. Sannan akwai account da aka buɗe don a sauwaƙa wa ɗan ƙasa. An buɗe a bankuna biyar, mun tallata bankunan nan. Su kuma bankunan ba ci aka yi su riƙe kuɗin ba. A kowace rana a ƙarshen aiki da aka yi na rana za su share dukkan abin da ya shigo na taimako da tallafi da ɗan ƙasa suka bayar a tura can wancan account guda ɗaya na gwamnatin tarayya wanda aka buɗe domin haka, wanda yake CBN. So kaga ya yi daidai da abin da ake yi na TSA. Duk wanda aka karɓi kuɗinsa ko wanda ya ba da taimako, in dai an san shi to za a ba shi receipt, ma'ana shaida cewa ka ba da kaza, wanda treasury ce za ta bayar ofishin accountant general. Dukkan abin da za a kashe an tantance kwamiti da gwamnati ta sa shi zai faɗi abin da za a yi, da kuma a bi ka'ida ta raba aiki inda wato check and balance a turo ma'aikatar kuɗi ƙarƙashin ministan kuɗi, sannan mu kuma a turo mana yanda aka ba da instruction da kuma amincewa abin da ake cewa approval mu kuma mukaddamar. Don haka ba mutum ɗaya ne yake wannan abun ba, kowa ina da nasa tsarin da zai bi. Ba waje ɗaya ne a karɓi kuɗi, waje ɗaya a ce an sayi kaza, waje ɗaya a ce an kashe kuɗin, ba a kowa da irin yanda aka tsara. Da akwai kuma tsari da muka bayar wanda shi ma mai girma shugaban ƙasa ya ba da approval cewa a tafi da shi, kuma tsarin daidai kuce wannan bayanan da ya maka ba.
Alhaji Ahmed Idris kenan, babban akawu na gwamnatin tarayyar Najeriya.
Ku biyo ni mu shiga jihar Nasarawa, inda Zainab Babaji daga Jos ta aiko mana da wani rahoton da ke nuna cewa an kama wata mata a yankin ƙaramar hukumar Kiyana da zargin kashe mijinta.
Hukumar tsaron al'umma ta ƙasa wato Civil Defense a jihar Nasarawa ta danke wata mace mai suna Veronica Muhammad wacce take zargi da kashe mijinta ta hanyar daba masa wuka a kirji. Veronica da mijinta Muhammad suna zama ne a ƙauyen Obene dake karamar hukumar Kiyana a jihar Nasarawa kafin ta aikata wannan mummunan laifi. Da yake faredin wacce ake zargi da kashe mijin nata, komandan hukumar Civil Defense a jihar Nasarawa, Muhammad Gidada Fari, yace lamarin ya faru ne da misalin karfe 10 na daren ranar Talata 5 ga watan Mayun 2020.
Veronica ta kashe mijinta kuma ta kashe shi ta hanyar wuka, ta daba mai zuciya kuma ya zama ajalinsa. To abinda muka samu daga cikin binciken mu shine ta yi mai abinci, shi da abokinsa za su ci sakwara ta doya. To sace ta kawo abincin sai ta same shi yana waya, ita sai ta kaddara cewa yana waya ne da wata mace daban. Wannan shine sanadiyar da ta fusata ta je ta dauko wuka a kitchen ta kuma daba mai zuciya. Ko da aka yi shi asibiti, likitoci sun yi kokarin gaske suka sun kwato rayuwarsa, amma abin ba a yi nasara ba. Anan asibiti ana yin rasu. Da muka samu labari muka je muka kamo ta kafin ta gudu, kuma muka je asibiti muka tabbatar da maganar. To yanzu mun gama binciken mu, wukar da aka yi kisan da shi yana tare da mu, medical report na likitoci cewa wukan ne sanadiyar mutuwar sa na tare da mu. Ita kanta mun kai ta asibiti mu tabbatar shin tana da ciwon hauka, sun tabbatar mana lafiyar ta karamu. Mun gayyaci iyayenta su zo su ba mu tarihin ta, ko da tan ta irin haukan nan da ake yi ta gida, su ma sun ce lafiyar ta kalu. Saboda haka duk abin da muke bukata mu mun riga mun gama. Yanzu saura kawo mika ta gaban kulema ta sabo, shi kuma alkali yana shi aiki.
Komandan hukumar Civil Defense a jihar Nasarawa, Muhammad Gidada Fari. A nata bangaren, Veronica wacce ta amsa laifinta take kuma nadamar abin da ta aikata, tace tana da ƴa mace guda da ta haifar wa mijin nata kuma tana dauke da juna biyu.
Na kashe mai gidana ne, muna fada waje, na ce bani waya in kira babana a waje yaki, muna daraja waje yaki. Na ce to in haka ba zai ci doya abinci na sa doya wuta, in haka ba zai ci doya na ba. Na doka wuka ina kokarin gyara doya a waje, na ce to ba zai ci doya ba kina, ya tashi da fada da ni kina. Na kama wuka hannu ban san ya shigo wuka, ya zo ya yi a zuciyar shi ba kina, ya zo ya mutu. Ina yanzu na da na sani na yi ba da son rai na ba, saboda yanzu kuma ina da ciki kuma.
Hukumar ta Civil Defense dai ta ce za ta gurfanar da Veronica a gaban kotu don aiwatar da shari'ar da ta dace a kanta. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Lafiya, jihar Nasarawa, Najeriya.
To Allah kyauta ya kuma kiyaye irin wannan akasi. Kar a shafa ana tsaron shirye-shiryen muryar Amurka ne a cikin wannan shiri na musamman daga ofishinmu na Abuja. Kafin mu ci gaba, sai mu dan shakata da wannan. Madalla, Hassan mai na kaina ka shigo kai kuma ka kawo mana shirin nan na tubalin tsaro.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, za mu dora ne dangane da batun tada kayar baya da masu ikirarin jihadi ke yi a shiyar arewa maso gabashin Najeriya da ma zirin tafkin Chadi. In kuna gaida da mu a cikin fashin baki da mai bincike kan Boko Haram, Barista Abdu Bulama Bukarte a shirin da ya gabata ya yi batu akan yadda ake ganin wani lokaci irin makaman da Boko Haram da ISWAP ke amfani da su kamar yafi na sojojin Najeriya. Kuma muka alƙawarta muku cewa a wannan mako za mu kawo muku martanin su sojojin. To akan haka, na tambayi babban komandan runduna ta bakwai na sojojin Najeriya da ke yaki da Boko Haram, General Abdul Khalifa Ibrahim, shin ko da gaske ne ba su da ingantattun makamai?
To ai wanda ba zan iya magana nan in ce ba mu da abin nan ba, amma na san cewa gaskiya ana mana kokari. Ai kai ka tafi wannan to din tare da mu, kaga kayan yakin da na fita da su, kuma ba wai duka ba kenan. A turance kamar Oliver Twist zai ce a dan kara mana abin, so abin da za mu ce kenan, amma ba wai cewa ba mu da kayan yaki ba, muna da su amma dai muna san kare.
Wani lokacin ya labai zaka ji ana cewa ai yan boko haram makamun su ya fi na sojojin Najeriya kaza kaza kaza, me gaskiya maganar ne?
Wallahi ba gaskiya bane, ba su fi mu kayan aiki ba, wannan ba gaskiya bane tabbas, wannan zan gaya ma ba gaskiya bane.
A baya bayan nan dai shugaban kasar Chadi Idris Deby ya yi ikirarin cewa yanzu sun kakkabe Boko Haram daga baki ɗayan kasarsa ta Chadin, ikirarin da masanin tsaro barista Abdul Bulamar Bukarti ke cewar yana da shakku a kai. To amma duk da wannan shakku nasa, duba da yadda kasar Chadi ta tunkari wannan yaki, to akwai abubuwa da dama da ya kamata Najeriya ma ta koya a ciki
game da sojojin Chadi. Wato gaskiya ina da shakku akan ikirarin da gwamnatin Chadi take cewa ta kakkabe ɗan Boko Haram daga kasarta, domin ita ma Najeriya ai ta yi irin waɗannan ikirare-ikirare a baya. In ba kamanta ba shekaru biyu da suka wuce akwai lokacin ma da aka ɗau tuta da wani littafi, aka je aka ce shugaba Buhari a fadar shugaban ƙasa, wai tutar shekauce da kuma alkur'anin sa, duk da littafin ba alkur'ani bane, littafin hadisi ne. Kafin wannan ma zaka tuna lokacin da shi kanshi shugaba Buhari shekaru biyar da suka gabata yayi ikirarin cewa an ma magance matsalar baki daya. To kaga kuma ga su waɗannan shekarun suna nuna mana hakan bata samu ba. Ni a fahimta ta abin da yake faruwa a Chad ma kenan. Amma kamar yadda kace an yi waɗansu nasarori takaitattu a Chadin, kuma abin da yasa aka yi waɗannan nasarori a Chad wanda Najeriya za ta iya koya shine shugabanci. Idan ka kula lokacin da aka kai hari aka kashe sojojin Chadin, shi shugaban Chadin, shugaban kasar ta baki daya, shine ya baro ofishin shi Anjamena, ya taho tafkin yankin Chadi, ya jagoranci sojojin suka yaki tare. Idan shugaban kasar ka yazo da shi ake yakin, kaga ai mutum bai isa ya gudu ba. Saboda haka ka iya cewa shugabancin da shugaban Chadi ya nuna wannan ne ya saka wato aka samu nasarar da aka samu a makonnin bayan a Chadi. Kuma dalilin wannan in ka kula zaka ga shi kanshi shugaban sojojin Najeriya ya tafi bangaren arewa maso gabashin, yake cewa ba zai ma sake dawowa ba sai an magance matsalar.
A yanzu haka dai babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya Lieutenant General Tukuru Yusufu Buratai ya shiga mako na shida da tarewa shiyar arewa maso gabashin Najeriya, daga kuma inda yake jagorantar shi wannan yaki da kansa. Kamar yadda kakakin sojojin Najeriya Kanar Sagir Musa ya mana ƙarin bayani.
To ka san shi halaye shida ma shine ko da yaushe yana son ya gani ke faruwa, yana tare da su sojojin da officers da sauran sojoji baki daya. Tashi al'ada bai iyakance ba da ya aika da umarni ya ba da oda ya ce a yi, yana son ya je ya gani abun da yake yi, in ba shi yake yi ba ya sa a yi shi daidai kamar yadda yake bukata. Kuma alhamdulillah bisa ga abubuwan da ke faruwa, in ka lura ana samun ribar ganin shawarin, domin kowa ya gan shawarin, ko da gan shi da ido ba ka ji cewa yana shiya waje zan za ga kowa ya maida hankali ya yi abin da ya dace.
Akan haka barista Bukarti ya yi tsokaci.
Kuma in ka kula tun daga lokacin da ya koma wannan bangare, sojoji suka ci gaba da fitar da labarin irin nasarorin da suke cewa suna yi. Kaga kenan shugabanci ya zama a ƙasa, ya nuna wa cewa waɗanda ake shugabanta wato sojojin da suke yaƙi cewa an damu da su, yana da amfani matuƙa sosai wajen tabbatar da cewa an ci gaba da yaƙin.
To shin menene bambanci tsakanin yadda Chad ke kai farmakinta ga ƴan Boko Haram da kuma yadda Najeriya ke nata farmakin? Dr. Kabiru Adamu ƙwararre ne kan sha'anin tsaro.
Akwai bambanci na yanayi. Ibirin da inda ita kasar Chad ta kai yaƙi kusan wurare biyu wanda kuma suna ƙarƙashin nata mallakanta, duk da yake ita kasar Chad bayan da ta gama da ƙasashen da ke ƙarƙashin mallakanta ta shigo Najeriya da Niger, kuma ta yake kira da gwamnatin kasashen Najeriya da Niger su zo su karɓe wuraren da ita ta enter. To bambanci da na Najeriya shine yanayin. Na Najeriya daji ne ko kuma tsauni a bangaren Sambisa kaga daji ne kuma yaki a daji yana da wuya sojar ma da tafi girma a duniya ta gwada a Vietnam wato kasar America kenan ta wahala kuma saboda yanayin da kasancewa daji da kuma wasu abubuwan da suke da alaka da yaki a cikin daji tsaunuka shi ma haka abu ne mai wuya saboda yanayi na yaki na tsaunuka to amma duka wannan abu guda wanda zai nuna bambanci da kuma tabbatar da nasara shine tattara bayanai da tantance shi wanda anan ne ya kamata ita kasar Najeriya ta tabbatar da cewa ta inganta yadda take tattara bayanai da kuma tantance shi da amfani da shi.
Barista Abdul Bulama Bukarti yace domin tabbatar da samun nasarar wannan yaki to fa dole ne a samu haɗin kai tsakanin kasashen tafkin Chadin.
Lalle ne sojoji su ci gaba da haɗa kai da sojojin ƙasa da ƙasa. Da yawa daga cikin 'yan ƙungiyoyin nan wato guduwa suke wata ƙasar idan aka matsa musu lamba a wata. Misali idan suka ga sojojin Najeriya sun matsa musu lamba sai su tsallake iyaka su gudu Nijar. Kuma sojojin Najeriya a dokar ƙasa da ƙasa ba su da ikon zuwa Nijar su yaki da ƙungiyar Boko Haram. Haka kuma in aka matsa musu daga Nijar sai su tsallaka Chadi ko su tsallaka Kamaru. Kaga kenan in ana so a magance kungiyar a tabbatar da cewa an taro su ta ko ina to dole ne sojojin na kasashen nan guda hudu su yi aiki tare a lokaci daya wannan su fafaro su ta nan wancan su fafaro su ta can a tabbatar da cewa ba su samu kofar tsira ba amma matuka Najeriya za ta yi nata na zaman kanta ita kadai yau Niger ita kuma gobe ta yi nata Djibouti Chad ta yi nata to haka za a yi ta yi su yi ta wasan buya su tsallaka kasan nan su tsallaka can
Baya dai Chadi ta janye sojojinta ta bangaren Najeriya abin da yasa wasu ke ganin cewar akwai baraka tsakanin Najeriya da Chadin kuma na tambayi wani babban hafsa a rundunar tsaron kasar wanda shi ke kula da sashen tattara bayanai na hedikwatar tsaron kasar Major General John Enenche ko shin akwai barakar
Yes you see they pulled out when they pulled out last year there about there was no vacuum created
I kace sun janye sojojinsu a barako to ai ba samu gidi sosai ba Najeriya bata fara ba abin da kai muka yi shine an dan zatsara rundunonin ne dake yaki akan iyaka don cike shi ma gibin da kake tunanin an samu ina tabbata maka cewa ba matsala
I will want to tell you that there's no problem at all
a karshe masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu yace akwai matakan da ya kamata a dauka don magance shi wannan matsala na Boko Haram a Najeriya da mazirin tafkin Chad baki daya
na farko shine gano da hana inda su wayannan kungiyoyi na ta'addanci ke samun makamai na biyu shine gano da kuma hana hanyoyin da wayannan kungiyoyi na ta'addanci da ke samun kudaden su abu na uku shine hana hanyar da suke yi suna daukan sabbin mayaka baya-bayan nan ita rundunar soja na kasa da kasa wato multinational joint task force sun fitar da jawabi wanda ya nuna cewa suna da masaniya cewa wannan kungiyoyin nan na shirin daukan sabbin mayaka to kaga inda har za a kashe su kuma a bar su da daman daukan sabbin mayaka to yakin nan ba zai kawo karshe ba abu na biyar wanda ke da alaka da wayannan tabbatar da cewa an haɓaka tattalin arzikin wayannan wurare inda ake yaki
Masu sauraro duka-duka da wannan ne muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro. Hassan Maina kaina ke muku sallama sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin.
Makon gobe in Allah ya yarda za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu ga shirinmu na ƙarshe wato darussan Ramadan.
Farko dai sunana Ismail Muhammad. To azumi dai a shar'ance shine kamewa ga ci gaban sha da sha'awar ciki da ta waje. Muhimmanci shine kamar yadda Allah ya faralanta akan mu wato kuma da zama tare kamar cikin salama cikin yadda Allah ya hukunta wa al'ummarsa cewa daina ayyukata ayyukan sabo da kyautata wa jama'a da kyautata wa yan uwa da musulmi gabaki daya. Darussa shine kamar abubuwan da Allah ya hana in aka bi su wato ba azumi ba kowane lokaci wannan al'amura wato za su in aka dore da yin su duniya gaba ɗaya za ta iya zama lafiya saboda irin abubuwa da jama'a suka kame a cikin azumi gabarin amuna na ayyuka wannan shine nake gani kamar zama da jama'a da tafsirai da ake ji da wa'azozi da abubuwa in jama'a sun rike su aka dabbaka su to alal hakika za a zauna lafiya da kowa ma duniya gaba ɗaya
Masu sauraro da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen musamman daga ofishinmu na Abuja. muna kuma ci gaba da kawo irin wannan shiri na musamman ne saboda irin kalubalen da coronavirus ta sanya aka rufe wasu sassa na ofishinmu da ke Washington DC. A madadin duk ma'aikatan mu da Amurka, ni Umar Faruk Musa ne ke muku ban kwana. Mu kasance cikin koshin lafiya. Masalam.
Omicron et